à l'écoute de VOA Afrique.
Sasha Hausa na Maryam Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masarar assalamu alaikum barkanku da hantsi. Hawa Sharif ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin na hantsi na yau Laraba 27 ga watan Disamba shekarar 2023. A cikin shirin na wannan lokacin za ku ji yadda kwararowar hamada ke ci gaba da zama wani abin kalubale ga hukumomin kasar Niger. Al'amarin da masana a fannin na kare muhalli suka ce baya rasa nasaba da yawan sare itatuwa da ake amfani da su a yau da kullum.
Ice yana taimaka mu wuri ya kare kuma ice yana sa wuri a samu ruwa. Kenan da hadda kai karamcin ice dan saboda dan Adam ya sare shi. Wannan abun yana iya sanya shi yake kawo hamada tana kawo.
Sai aka kasance da mu a cikin shirin domin jin cikakken rahoton da ma sauran rahotanni da ke tafi. Kamar kowane hantsira na Laraba yau ma muna tafa da shirin ciwon yamace tare da Aisha Ma'azu. Muna kuma tafa da sharhin jaridu daga Kamaru. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Rahotanni daga Najeriya na cewa Allah ya yi wa tsohon kakakin majalisar wakilan Najeriya Alhaji Gali Umar na Abba rasuwa. Marigayin ya rasu bayan fama da jinya a wani asibiti a Abuja yana mai shekaru 65. Gali na Abba wanda shahararren dan siyasa ne ya zama kakakin majalisar wakilan Najeriya bayan dawowar demokradiyya a shekarar 1999 inda ya rika mukamin har zuwa shekara ta 2003. Masanin kimiyyar siyasa na jami'ar ta Bayero ta Kano wato jami'ar Bayero ta Kano Dr. Sa'idu Ahmed Dukawa wanda ya tabbatar da rasuwar ya ce marigayin ya bar tarihin jajircewa a harkokin shugabanci inda ya yi tsayin dakan hana majalisar wakilai zama ya amshin shatan sashin zartarwa a wa'adin farko na mulkin Olusegun Obasanjo kamar yadda za ku ji a wannan tattaunawa da suka yi da Nasiru Adamu Elikaya.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya ji kansa da rahama. Allah ya kyauta mu zuwa. Babu shakka Gali Umar na Abba za da dai ana tuna shi a siyasar Najeriya musamman a wannan jamhuriya ta hudu inda ya shugabanci majalisar wakilai ta kasa kuma ya gwada misali na yadda alaka za ta iya zama tsakanin majalisa da kuma bangaren zartarwa. Yancin da ake fada cewa majalisa ya kamata ta samu tsakaninta da bangaren zartarwa ya nuna cewa zai iya samuwa saboda babu juyin da Obasanjo bai yi ba a matsayinsa na shugaban kasa wajen ganin majalisar nan ta zame masa yar amsun shata kamar yadda mafiya yawan shugabanni suke so majalisar su zama. Amma karkashin Gali Umar na Habba majalisar wakilai fafur take zama yar amsun shata sannan kuma duk yunkuri na a tsige shi ya gagara saboda yanda ya iya tafi da yan majalisar ya zama ya dinke kansu wato ya samu goyen bayan su wannan yasa bangaren zartarwa suka kasa huda majalisar dan haka wannan yana nuna cewa har gobe in aka samu tsayayyen shugaba na majalisa wanda zai hada kan majalisa kuma su yi aiki da kishin kasa za su iya takawa bangaren shugaban wato bangaren zartarwa a burki kuma za su iya saita al'amura a kasan nan da wannan za mu fitina shi da muke daliban harkokin siyasa. Muna jaddada addu'a Allah ya kansa da rahama.
A Dr. Sa'idu Ahmed Dukawa ya za ka kwatanta duk da kai bayani irin abin da irin girman wannan rashi na Alhaji Gali Umar na Abba musamman ma a yankin arewacin Najeriya.
Arewa ba shakka tana buƙatar shugabanni wanda za su haɗa kawunanta kuma wannan jagorancin da iya a majalisa ya nuna cewa Gali Umar na Abba inda an sami irinsa guda 5-10 waɗanda suka yi tsayuwar daka a bangaren da suke kowanne wajen ƙoƙarin kare martabar arewar da kuma ma Najeriya gaba ɗaya. To da watakila abubuwa sun sauya yanda ake fata. Sau da yawa irinsu in suka taso sai ka ga su kaɗai ne suke amu ba sa samun mataimaka. Wannan shi ne abin da yake abin takaici.
Dr. Sa'idu Ahmed Dukawa, yaya yanayin kasancewar shirin jana'izar su, wani labari kuke samu?
Ya rasa Abuja a wani asibiti kuma ana shirye-shiryen taho zuwa da shi Kano da akan za a yi jana'izarsa.
Masanin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero ta Kano Dr. Sa'idu Ahmed Dukawa kenan a tattauna wasu da Nasiru Adamu Elikaya.
An jima kaɗan Mahmud zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Yanzu bari mu nufi jamhuriyar Nijar, inda ƙwararru a fannin kare muhalli suka ce barazanar da ake cigaba da fuskanta kan ƙwararru hamada a ƙasar baya rasa nasaba da yawan sare itatuwa domin amfanin yau da kullum, kamar da yadda za ku ji cikin wannan rahoto na Yusuf Abdullahi daga birnin Yamai.
Kashi 90 a cikin 100 na al'ummar jamhuriyar Nijar na amfani ne da itace domin samun makamashin yin girki, inda a kowace shekara ake amfani da kimanin ton 200,000 na itacen. Hakan na nuna cewa kimanin eka 100,000 na bishoyi ne ake rasawa a kowace shekara. A cewar wani rahoto na ma'aikatar da ke kula da gandun daji ta jamhuriyar Nijar, ta yanzu dai jamhuriyar ta Nijar ta rasa kimanin kashi 3 a cikin 4 na fadin kasar ta sakamakon kwararowar hamadar. Al'amarin da kuma ya fara ɗaukar hankulan masana a fannin kare muhalli na kasar.
Ice yana taimaka ma wuri ya ƙari, kuma ice yana sa wuri a samu ruwa. Kenan da hadda kai karamcin icce dan saboda dan adam ya sare shi, wannan abun yana iya sanya shi yake kawo hamada tana karuwa. Kumbancin wannan kamar yanzu ga doki yankuna wanda ce an kasancewa kama kiyo ne aka san su, wannan yankunan ana yin ana wuce gona da iri wajen yin kiyo. Kenan alal misali ana kawo dabbobi da yawa wajen wuri kada wanda ciya ba da yawa bace ba, ita ma wannan yana kawo zaizai kasa tana kara sanya hamada tana habaka wuri.
Ganin yadda hamadar ke ci gaba da cin karanta ba babbaka a jamhuriyar ta Nijar, a shekarar 2012 hukumomin kasar sun dauki wani mataki na takawa hamadar birki ta hanyar shirya wani kamfe na musamman na kwadaitawa al'ummar kasar mahimmancin amfani da iskan gas wajen yin girki.
Duk wanda ya saba amfani da iskan gas ice ko kyauta ka bashi ba zai amfani da shi ba, tunda ita gwamnati babu wani abin da ta sama ido cikin arziki na ma'adanan ƙasa irin iskan gas, saboda kamar abin da ya shafi yaƙi da hamada da gwamnati take yi.
To sai dai duk da wannan matakin amfani da itace domin samun makamashin yin girki na ci gaba da mamaye ƙasar ba ƙaƙƙautawa, sakamakon yadda al'ummar ƙasar ke ci gaba da ƙaruwa da tsadar iskan gas da ma rasa shi a wani lokacin.
Manyan tsakani sai an abinci gas ba a yi aiki. Kamar san ku kai karama ne ta gida wannan suka ce gas gawai kai ita, amma kamar manyan takali ko an yi wani biki ko ta haihuwa aka maka ruwan zahi ko wata san ku ɗan abincin sai da yanzu wani to kinan dudu sai an daina itace.
A duk shekara da jamhuriyar ta Nijar na dasa miliyoyin itace albarkacin bikin ranar samun yancin kan kasar daga hannun turawan mulkin mallaka na kasar Faransa. To sai dai akasarin itacen da ake dasawa ba sa kai labari sakamakon rashin kulawa, al'amarin da kuma yake kara mayar da hannun agogo baya a yakin da kasar take yi da kwararowar hamada.
Ba yawan icce dasa icce bane ke da alheri, a'a shibga kadan da renan shi, wannan shine muhimmanci. Kene ya kamata gwamnati ta kara ba muhimmanci wajen harkar renan icce da fuskan da shi icce.
Jamhuriyar Nijar wacce yake cikin yankin Sahel na fama da fari akai-akai, wanda kuma ke haddasa karancin abinci sakamakon canjin yanayi wanda ke da nasaba da kwararowar hamada. Yusuf Abdullahi daga Niamey, jamhuriyar Nijar.
To madallah yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
Hukumomi da waɗanda suka tsira a hararen da aka kai a Jihar Plateau da ke arewa maso tsakiyar Najeriya sun ce akalla mutum 140 aka kashe a hararen, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito. Hararen su ne na baya-bayan nan da suka auku waɗanda ake alakanta da rikicin manoma da makiyaya a ƙasar. Gwamnan jihar ta Plateau Caleb Muftwang a ranar Talata ya ce an kai hararen ne a akalla ƙauyuka 17 ba tare da wani dalili ba tsakanin ranakun Asabar da Lahadi.
The security agencies must do their work to be able to identify who are the sponsors.
Gwamna Mutuwan kenan yayin wani jawabi da aka wallafa a shafinsa na Facebook yake cewa ya zama wajibi jami'an tsaro su yi aikinsu su gano suwaye suka dauki nauyin waɗannan harare, suwaye suke saya musu makamai daga inda suke samun kuɗaɗe da kuma inda suke samun kuɗaɗen sayan makaman. Hukumomi a Indiya sun ce babu wanda ya mutu ko ya ji rauni a wata fashewa da ta auku a kusa da ofishin jakadancin Isra'ila da ke New Delhi a ranar Talata. suna masu cewa yanzu haka an kaddamar da bincike kan lamarin. Jami'ai sun ce tuni an sake bude ofishin jakadanci na Isra'ila bayan fashewar. Sannan babu wasu bayanai da suka nuna ko wani da ya zo wucewa ta gefen titi ya ji rauni sanadiyar fashewar. Tuni dai Isra'ila ta ba 'yan kasar ta umarnin su yi taka tsantsan a babban birnin na India. Majalisar tsaron Isra'ila ta ce wata fasanarwa da ofishin Prime Minister Benjamin Netanyahu ya fitar ta ce mai yiwuwa fashewar yunkuri ne na kai hari. Isra'ila dai ta umarci ofisoshin jakadancinta da ke sassan duniya da su zauna cikin shiri yayin da ake samun ƙarin hare-haren nuna kyamar Yahudawa tun bayan da ta kaddamar da hararen martani akan mayakan Hamas a yankin zirin Gaza. Hakan na faruwa ne yayin da Isra'ila ta ce tana da niyyar fadada kai samame ta ƙasa a sansanonin 'yan gudun hijira da ke tsakiyar yankin Gaza, inda ta ƙara jaddada cewa yakin da take yi da Hamas zai iya daukan watanni kafin ta kammala shi, lamarin da yasa Majalisar Dinkin Duniya ta nuna damuwa. Sean Casey na ɗaya daga cikin likitocin hukumar lafiya ta duniya WHO a yankin na Gaza. Yace akwai sansanin da ke dauke da dubban mutane waɗanda suka samu mafaka a nan saboda sun rasa mahallansu ko kuma sun tserewa rikicin da ake yi. Dakarun Isra'ila sun ce sun kai hare-hare a wurare sama da 100 ciki har da hanyoyin ƙarƙashin ƙasa waɗanda Hamas ke amfani da su wajen shirya hare-hare akan dakarunsu. Ambaliyar ruwa da ta auku a tsakiyar ƙasar Congo ta halaka ƙalla mutum 22 bayan wani ruwan sama da aka tafka. 10 daga cikin 'yan waɗanda suka rasu 'yan gida ɗaya ne a cewar jami'an tsaro. Gwamnan gundumar da ake kira Kananga a tsakiyar lardin ƙasar ta Congo, John Kabiya, ya ce ruwan saman da aka kwashe sauyi ana yi ne ya haifar da ambaliyar ruwan da ta lalata gidaje da dama. Yana mai cewa tun aka baza jami'ai don neman waɗanda suka tsira da ransu. A ranar Talata aka ƙara tabbatar da mutuwar ƙarin mutum 5 bayan adadin 17 da aka fitar a baya.
Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana. Barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yammaci daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka. A cigaba da bita da muke yi akan wasu daga cikin mawdu'an da muka yi nazari akan su cikin wannan shekara ta 2023 mai ban kwana, yau ne za mu yi ɗauraya ta ƙarshe. Mata dai Allah ya halicce su da rauni bayan da ya dora su a ƙarƙashin ikon maza, kuma a duk lokacin da aka ce mace ta rasa mahaifi, miji, wa, ainihin ko ɗa da zai jibinci al'amuran rayuwarta, ba kasafai ake ƙarewa lafiya ba. Wannan dalili ya sa mata suke zagirance su gani cewa sun yi tsaye da neman na kansu, kamar yadda a yau kusan duk wata sana'ar mata ma suna iya ƙoƙarinsu. Bari mu waiga baya zuwa ranar 19 ga watan Afrilun bana, inda shirin ciwon yammaci ya tattauna da wasu mata da suka kafa ƙananan kamfanoni. Yau akalar shirin ciwon yammaci ta karkata kan yadda mata suke ƙoƙarin kafa ƙananan kamfanoni da kuma irin ƙalubalen da suke fuskanta, har ya zuwa ga irin gudunmawar da suke bayarwa wajen ƙarfafa wasu matan gwiwa domin su tashi su nemi na kansu. Kuma mun karɓi baƙuncin Dr. Hussaina Yusuf Ibrahim mai kamfanin kwashe shara na Husna First Cleaning Services a Kano, da kuma Hajiya Amina Jummai Gimba, shugabar da Farid Center Amina, jihar Naija. Sai a biyo mu a cikin shirin ciwon yammaci. Na kuma fara da yiwa Dr. Hussaina tambaya a game da yadda ta kafa kamfanin nata. Sai ta ce,
alhamdulillahi an fara harkar shara a 1998. Da alhamdulillahi harkar shara da na fara kullum ɗin mata dai an san mu da shara. Sai ina niyyar rike son na yi nan harkar gaskiya, saboda ina son shara da nake a taya zan yi in fara samun kuɗi bayan aikin da nake yi. Sai ya sa lokacin nake bari na kafa kamfanin kwashe shara.
To Hajiya Amina, gare ki, kin kasance mace mai sana'a ko zaki sanar da ni sauraro irin sana'ar da kike yi
tun yanzu har kusan shekara 18 ina confectionery burodi da kayan mishi da sakan kuma yanzu kusan shekara 3 ke mana fata an ji ina takalma takalma na maza da na mata
ban gane ba da kanki kike yi
sabon da ba ba da kaina nake ba eh to kuma tun da mutane din kai ne da kaina ne hanna yi training na 6 months training ina da certificate to amma sai na zo na samu wani tallafi haka daga kuma zai yi kyau in na bude inda ake takalma me yasa ina son in ga inda zan sa gajiyayyu da samu aikin hannu sai na bude yin takalma da ya bani sha'awa
to zan so in san dalilin da yasa na
shi na ga takalmi ne abin sha'awa ne a ce mu ma cikin waɗanda na ga suke kai wajen Najeriya sai shiga an yi an buga za ka zata daga can kasan waje aka kawo amma kuma nan kuma zo na ga ashe abin yi ne kuma abin koya ma mutane ne da alishe ne
to wannan ne abin da ya baki sha'awa kenan kika fara harkar takalma
eh to wanda ya ci nauyi shi ne ya samu sana'a da zan koya ma ga ci
masha Allah
cikin waɗanda na yi research sai na ga suna iya daukar yin takalma fiye da wa'ansu dai haka da za a ce za a koya musu don kin ga kamar ta yin takalma bangare ne iri-iri akwai wanda zai yi filing akwai wanda zai yi haɗa takalmi akwai wanda zai yanka fatar akwai wanda zai yanka sole haka da ne to kin ga aiki na ainihi dama ina lura da gajiyayyu ne wa'ansu kuma kwakwalwansu bai dauka a yi abu gaba ɗaya ba wa'ansu kawai za su iya yanka abu ne kawai da kin ga in aka ce masa an yi masa shimfiɗan wanda yana da tebur ɗin shi wanda yana da tebur ɗin shi to sai ki ga abin ya shiga kansu za su ɗauka haka ba wai a yi musu da yawa ba
sai su samu ƙwarewa a wannan fannin kenan
sai su samu ƙwarewa a wannan iri ko kowa na da nashi tebur ɗin
Na dawo gare ki Dr. Husaina. Kamar wasu irin kalubaloli kika fuskanta a lokacin da kika kafa kamfanin shara?
A ni dai ba zan ce ba za a rasa ba amma a lokacin gaskiya ni ban samu wani kalubale sosai na rashin wannan ba domin gaskiya ni ce mace ma ta farko da na fara harkar kwashe shara a kan kuɗi yadda ake farawa yaya za ka yi alhamdulillahi dai muka fara a haka kuma har yanzu muna cikin harkar.
A daddafe aka fara kenan.
A daddafa aka fara.
Lokacin
da iya tunawa sai da na saida motar da nake hawa ma sannan na shiga harkar kwashe shara.
To daga wannan lokacin zuwa yanzu idan kika yi waiwaye me zaki iya cewa game da wannan harkar da kika fara?
To tunda muka fara harkar shara saboda akwai dan matsaloli kadan na rashin mutane da su waye akan karɓar shara ba sannan kuma akwai tallafi da ake bukata duk da haka zai hana ka kace idan ba a baka ba za ka fara harkar shara ba sai na yi tunani nake wato me fanne ci gaba da kwashe sharan a gidaje me zai hana in fara wankewa mata a mutane gidajen so sai na sake faɗaɗa harkar daga kwashe shara mukan je gida idan gidanka ya datti mu wanke mu gyara.
To bana dai za a iya cewa ta da zuwa da irin na tsanoji musamman ma batun matsan tattalin arziki wanda duk duniya ke fama da shi sai dai idan muka koma Najeriya al'amarin ya yi kamari sakamakon cire tallafin man fetur da shugaban gona Ahmadu Bello bayan shagon tsohon kama ɗauki lamarin da ya je kamata da dama cikin mutukan duniya har ya kai ga aikata wasu abubuwa da ba su kamanci mata masu kamala ba balle ma a ce mata ba. Shirin ya yi nazari a kan wannan hali da al'umma ta shiga a ranar 27 ga watan Satumban bana. Rayuwa ba ta gudana kamar yadda ya kamata fashe sai mutum ya wadatu da bukatunsa na yau da kullum waɗanda suka haɗa da abinci, muhalli, lafiya, sutura da dai sauransu. Sai dai kuma a tun bayan kullun corona ake fama da taɓarɓarewar tattalin arzikin duniya. A Najeriya kuwa inda aka yi nadin sabon gwamnati a watan Mayu na wannan shekara ta 2023 lokacin da sabon shugaban kasar ya ayyana ya janye talafin man fetur da aka dade ana kokarin daukan wannan mataki ya dade ta'azzara matsin rayuwar da al'ummar kasar take fama da shi kuma kasancewar mata ne suka fi jin radadin duk wata matsala a rayuwa wannan ita ce akalar shirin ciwon yamace a yau domin tattauna wannan maudu'i kuwa mun karbi bakoncin Aisha Dallami Ibrahim daliba kuma yar kasuwa sai kuma malama Fatima Muhammad Bature matashiyar yar siyasa kuma yar kasuwa ta sai a biyo mu domin sauraron yadda za ta kaya a cikin shirin ciwon yamace na wannan makon Malama Fatima a Najeriya ma wahalar da ake ciki tunda aka janye tallafin man fetur ya ninka da farko zan so ki dan yi mana karin haske irin halin da mutane suke fama da shi a inda kike
a rubutun da shi al'amin shaitan ya jin malama Aisha kamar yadda suka faɗa tunda daga lokacin da aka yi corona tattalin arzikin duniya ba wai da Afirka ba gaba ɗaya ya samu tangarɗa wanda har yanzu ba a dawo da shi kamar yadda yake da ba kuma aka ɗauko a duniya ma yankin Afirka mun fi shan wahala gaskiya wanda in suka duba ma yi haƙuri zan ɗan miki bayani ne kaɗan duka da su magana Najeriya in muka dauka muka duba cewa ko a duniya gaba daya yankin Afirka musamman Afirka ta arewa sun fi kowane yanki shan wahala a Afirka ma saboda yanayin da muke to kuma ce wannan abin corona ya ƙara zuwa sun zo ya ƙara dagula komai aka ci gaba da shan wahala saboda in aka duba a duniya za a iya cewa Afirka ta arewa ita ce yankin na farko da suka fi shan wahala a duniya an zo yanzu an cire tallafin man fetur abu kuma ya zo mutane suna ta shan wahala gaskiya ne ana shan wahala ni shaida ce mun gani kuma muna kan gani saboda akwai mutanen da a yanzu za su iya sati ɗaya ba su ɗora tukunya a cikin gidansu in dafa abinci ba ce zai a sha gari ko kuma a ɗanyi ɗan da faru wanda ba ce an kunna wuta ba amma ni ɓangare na ina ganin janye tallafin man fetur da aka yi abu ne mai kyau ce buga duba da ƙasashen da aka ci gaba ba su wani ba da wani subsidy wai na tallafin man fetur ko tallafin wani waye saboda idan mutum wannan kudaden da ake sawa a wannan subsidy din zai da mana cewa za a dauko shi kuma a yi wa talakawa aiki a sa shi ta bangaren lafiya ko ta bangaren ilimi ko kuma ta bangaren aiki wannan abu ne mai kyau saboda tallafin man fetur din nan dama an kaɗa ya kai duba wasu wuraren mutane su amfana da su su suke benefit
Malama Aisha me zaki dora?
Gaskiya ne kamar da kowa ya sani ana cikin ana fuskantar matsaloli daban-daban. Wasu matsalolin ma ko baka faɗe su ba don musamman yanzu matsalolin da ake ciki na abinci ne. Yadda kowa ya koma ya hau tsada matsalolin da ake ciki abinci ne matsala tun da wasu rashin abincin tun da yana cewa suna da sauran kansu su kuma sukan yi abin da bai dace ba su kake da rashin abincin ne gaskiya.
Mai sauraro duka abinda muka yi tanadi kenan a cikin wannan shekara ta 2023. Godiya ta musamman ga dukkaninku masu sauraron shirin ciwon yamace domin dubazar ku muke rawa. Ga dukkanin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar shirin a wannan shekara ta 2023 ban kwana musamman ma ilahirin aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Sai ku tara da mu a shekara ta 2024. Ni Aisha Ma'azu da ke nuna fatar a ƙarasa bukukuwan Kirsimeti lafiya kuma a yi bikin sabon shekara lafiya.
To madalla an gaida Aisha Ma'azu masu sauraro yanzu kuma ga sharhin jaridu daga Kamaru.
fara sanin jin namu na wannan makon ne da jaridar Econews ta kasar jamhuriyar Cameroon anda talaba ta mana cewa gwamnatin Cameroon tana kokarin ganin cewa ba a karawa talakawan kasar farashin kudin litar man fetur ba a fadin kasar baki daya kasancewar irin matsalolin da yakin kasar Ukraine da kuma Russia ya janyo a fadin duniya wanda yasa ministan ciniki na kasar jamhuriyar Cameroon yace dole ne a karawa waɗansu kayayyakin da suke shigowa kasar ta Cameroon haraji domin rufe waɗansu gulaban da yanzu haka ba sa shigar da kudade a fadin kasar jaridar ya kawosance kuma cewa tayi ministan lafiya na kasar jamhuriyar Cameroon Mr. Maluda Malashi yace zai fito da waɗansu dabaru domin inganta wa likitocin kasar jamhuriyar Cameroon harkokin su musamman ma wajen biya musu bukatun da suka nema kasancewar yanzu haka suna gudanar da ayyukan su bil haƙi da gaskiya sai kuma jaridar Le Message ta kasar Cameroon anda ita kuma cewa tayi ministan cikin gida na kasar Cameroon Mr. Atanga Ji ya gargadi malaman makarantu na kasar baki daya da cewa kar su kuskura su fito zanga-zanga da suke kokarin fitowa a fadin kasar domin waɗansu kungiyoyi suna tunzura su yace duk wanda aka kama shi yana gudanar da zanga-zanga a fadin kasar jamhuriyar Cameroon to zai fuskanci bishin gwamnatin kasar jaridar Le Point kuma ta yaba wa shugaban kasar jamhuriyar Cameroon Mr. Paul Biya wajen kokarin da yake yi matuƙa gaya na inganta rayuwar jama'an tsaron kasar ta jamhuriyar Cameroon musamman wajen basu kulawa da bangaren tattalin arziki kiwon lafiya ilimi da kuma yi musu abin da ya dace ta bangaren albashin su sai kuma jaridar Niger ita kuma ta gurmata mana cewa yanzu haka binnin Yaounde ya cika da kazanta kasancewar kamfanin kwashe shara na kasar jamhuriyar Cameroon Izakam sun shiga wani yajin aiki na sai baba ya gani domin rashin biyan su waɗansu makudin kuɗaɗen da gwamnatin kasar jamhuriyar Cameroon ba ta yi ba jaridar Le Voix ita kuma ta ce tashar jirgin ruwa na Benin Douala yana shigar da makudin kuɗaɗe ga gwamnatin kasar jamhuriyar Cameroon har sefa miliyar 13 da miliyan 65 a cikin shekara guda kamar yadda hukumar kula da shigar kudade da fitar su ta zayyana zamu kammala shirin da namu na wannan mako ne da jaridan The Sport ta kasar jamhuriyar Cameroon an da ta ayyana mana cewa shugaban hukumar kwallon kafa na kasar Samuel Eto'o ya bawa malaman da suke horas da ɗan wasa a cikin gidan kasar jamhuriyar Cameroon wa'adin awa 74 domin biyan su albashin su yace dole ne a biya su hakokin su domin ganin irin yadda suka tsaya matuƙa gaya suke nuna wa masu sha'awan kwallon kafa sana'ar su Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Cameroon
to madalla yanzu kuma mun zo ga gaba ta ƙarshe a shirin namu wato labarai a takaice
rahotanni daga Najeriya na cewa Allah ya yi wa tsohon kakakin majalisar wakilan Najeriya Alhaji Gali Umar na Abba rasuwa marigayin ya rasu bayan fama da jinya a wani asibiti a Abuja yana mai shekaru 65 Gali na ba wanda shahararren dan siyasa ne ya zama kakakin majalisar wakilan Najeriya bayan dawowar demokradiyya a shekarar 1999 inda ya rike mukamin har zuwa shekara ta 2003 masanin kimiyyar siyasa na Jami'ar Bayero ta Kano Dr. Sa'idu Ahmed Dukawa wanda ya tabbatar da rasuwar ya ce marigayin ya bar tarihin jajircewa a harkokin shugabanci inda yayi tsayin daka na hana majalisar wakilai zama yar amshin shatan sashin zartarwa a wa'adin farko na mulkin tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo hukumomi da waɗanda suka tsira a hararen da aka kai a jihar Plateau dake arewa maso tsakiyar Najeriya sun ce akalla mutum 140 aka kashe a hararen kamar da kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ruwaito hararen su ne na baya-bayan nan da suka auku waɗanda ake alakantawa da rikicin manoma da makiyaya a ƙasar
to masu sauraro anan ne kuma za mu ga labaran shirin na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa wajen kammalawar shirin musamman Mahmud Lalo da ya karanta labaran duniya sai kuma wanda ya ba da umarni wato Dadi Balawe da injiniyan mu na yanzu Mr. Charleston Hawa Sharif muku fatan alheri daga nan Washington DC da fatan za mu yi lafiya